Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum da fatan ana cin hanci lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Muhammad Hamis Baballe da sauran abokan aiki muka sake dawowa da wani sabon shirin a radio wannan lokaci. Yau Laraba 27 ga watan Satumba shekarar 2023. To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a Najeriya ana ci gaba da cece-kuce kan siyasar jam'iyya da ta aƙida yayin da wasu 'yan siyasar ke sauya sheka bayan hukunce-hukuncen da kotunan zaɓe suke yankewa.
Idan aka ce za a yi ta siyasa, za a yi ta soke-soke, za a sa hasada, ina ganin ba za mu iya samun ci gaban da muke yi.
Muna kuma tafa da shirin ciwon ƙyamace wanda Aisha Ma'azu za ta gabatar. A wannan makon shirin ya karkata ne kan yadda matsalar tsadar rayuwa ke shafar mata a Najeriya bayan da aka janye tallafin man fetur a ƙasar. Muna kuma tafa da sharhin jaridun ƙasar Kamaru. To amma fa duka sai mun fara da shan labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum. Wata gobara da ta tashi a wani ɗakin taro da ake gudanar da bikin auren Kirista a arewacin Iraki ta yi sanadin mutuwar aƙalla mutane 100, sannan wasu 150 sun jikkata, kamar yadda hukumomin ƙasar suka faɗa yau Laraba, inda suka yi gargaɗin cewa adadin waɗanda suka mutu na iya ƙaruwa. Gobarar ta faru ne a lardin Ninive na ƙasar Iraki a yankin Hamdaniya, kamar yadda hukumomi suka bayyana. Wannan yanki ne da mabiya addinin Kirista suka fiya a wajen birnin Mosul, mai tazarar kilomita 335 daga arewa maso yammacin Bagadaza, babban birnin ƙasar. Hotunan talabijin sun nuna yadda wutar ta yi ta ci a ɗakin ɗaurin auren bayan da gobara ta kama. Bayan gobarar da ya tarkacen ƙarafuna da sauran baraguzai kawai ake iya gani, yayin da jama'a ke ta kai komo a wurin da gobarar ta tashi. Haske da ake gani kawai shine wanda ke fitowa daga kyamarorin ɗaukar hoto na talabijin da tocilolin wayoyin hannu. Waɗanda suka tsira sun je asibitocin yankin inda suke karɓar iskar oxygen da bandeji, yayin da iyalansu ke kai komo a farfajiyar asibitin da kuma waje, yayin da ma'aikata kuma ke shirya ƙarin iskar oxygen. Manyan ƙungiyoyin ma'aikata biya Najeriya na shirin fara yajin aikin sai baba ta gani a mako mai zuwa, domin nuna adawa da matsalar tsadar rayuwa bayan da gwamnati ta cire tallafin man fetur mai cin kuɗi, kamar yadda shugabannin ƙungiyoyin kwadagon suka faɗa jiya Talata. Ƙungiyoyin dai sun yi ta tursasa wa shugaban ƙasa Bola Tinubu kan ya janye matakin da ya ɗauka a watan Mayu na soke tallafin man fetur da aka kwashe shekaru da dama ana yi, wanda ya sa farashin man fetur yake da sauki amma na cinye kuɗaɗen gwamnati. Farashin kaya ya yi tashin goron zabo, ciki har da farashin kayan abinci, sufuri da wutar lantarki, yayin da galibin 'yan kasuwa da magidanta ke dogaro da injin man fetur wajen samun wutar lantarki. Manyan ƙungiyoyin kwadagon na Najeriya na NLC da TUC sun ce za su fara yajin aiki a ranar 3 ga watan Oktoba. Shugabannin ƙungiyoyin sun faɗa a cikin wata sanarwa da suka fitar cewa zai zama rufewa baki ɗaya har sai gwamnati ta biya buƙatun ma'aikatan Najeriya da ma talakawan Najeriya. Hukumomin yankin 'yan aware a Nagorno-Karabakh sun ce aƙalla mutane 68 ne suka mutu sakamakon wata fashewa da ta auku a wani depo na man fetur, yayin da dubban mutane suka tsere daga yankin suka nufi Armenia. Fashewar ta faru ne da daren ranar Litinin a hedkwatar yankin wadda Armenia ke kira Stepanakert, ita kuma Azerbaijan ke kira Kankandi. Hukumomin yankin sun ce aƙalla mutane 290 na kwanci a asibiti. Hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta faɗa jiya Talata cewa gwamnatin Armenia ta ba da rahoton cewa kimanin mutane 19,000 ne suka tsere zuwa Armenia daga Nagorno-Karabakh tun daga ranar 23 ga watan Satumba, bayan da Azerbaijan ta kaddamar da farmakin karɓe ikon yankin. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To nan gaba kaɗan za mu kawo muku ƙarshen labaran duniyar. A Najeriya, magoya bayan jagoran jam'iyyar adawa ta NNPP Rabiu Musa Kwankwaso sun ce jam'iyyar ba za ta daina tasiri ba, matuƙar jagoran nasu na cikin jam'iyyar. wannan ya biyo bayan hukuncin kotun zabe a Kano da ta baiwa APC nasara da kuma ja da baya da wasu ƴan jam'iyyar suka yi da zumbar sauye sheka zuwa APC kamar yadda zaku ji a wannan rahoto da Nasir Adamili kai aiko mana daga Abuja
NNPP wacce gabanin babban zaben 2023 ba ta da wani babban tasiri ta zo ta hudu da mafi yawan kuri'a kazalika da samun kujerar gwamna da ƴan majalisar dattawa da wakilai hakika tasirin jam'iyyar na da nasaba kai tsaye da siyasar tsohon gwamnan Kano Rabi'u Musa Kwankwaso jigon jam'iyyar injiniya Abuba Galadima ya zayyana Kwankwason da zama mafi tasiri a tsakanin ƴan siyasar arewacin Najeriya
idan mutun yace nayi ƙarya a sa su a faifai da Kwankwaso a gani tunda nake maganganu irin wannan babu mutun daya kilo da kalubalance ne babu mutumin da ya kyautata wa talaka ya dauki ƴaƴan shi ya bashi ilimi ya ciyar da su gaba irin Kwankwaso dadin dadawa Nasiru babu mutum cikin ƴan arewa duka wanda yake raye wanda ya tausaya wa mutanen arewa a ko ina abu ya samu dan arewa shine mutumin farko da zai dira ya kai dauki ya kai abin masarufi ya kwantar da hankali
a nasa matakin dan takarar gwamna na jam'iyyar Abauchi Sanata Halliru Jika wanda ya koma APC ya ce ya sheda wa Kwankwason matakin da ya dauka
idan yana saurara da yanzu ya san cewa ni da ne mai biyayya da halattacce mai biyayya saboda da mishi biyayya na kuma gaya mishi cewa ga abin da nake ciki wanda shi ma a lokacin ya tabbatar min da yana da wannan kudirin a ranshi amma kila ba a jami'ance yake sai kuma bayan sai kuma ne saboda alakan shi da shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu to ni ma na da irin wannan alakan tsakani na da shi shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu wanda kuma yana da daga cikin rashin jin dadi da ya nuna mu daga kai shi zuwa uwar gidan shi zuwa shi kai shi mataimakin shugaban kasa Alhaji Kashim Shatima da sauran abokan aiki na wanda muka yi sanad da su wanda suke wannan jami'a na APC wanda sun nuna mun rashin jin dadin su to amma abin da na so mu fahimtar da su shine jihar Bauchi ba jihar da ake siyasar jami'a bane jiha ne da ake siyasar yanci akan aqida ne yasa na bar jami'a APC na koma jami'ar NNPP ba kuma na shiga jami'ar NNPP don wani bane na shiga jami'ar NNPP don al'umman jihar Bauchi ne magoya bayana
duk da manyan jami'un adawa PDP da LP na kotun koli don kalubalantar nasarar Tinubu mai ba da shawara kan siyasa Ibrahim Masari na nana ta kira rage hamayya har zuwa kakar wani zaben
dukkan ƴan siyasa ba wai na jami'a APC kadai ba siyasa ta riga zabe ya riga ya wuce siyasa ita ma an dan jinkirta ta yanzu an koma ga yanda za a yi ko tunanin yanda za a haɓaka tattalin arzikin ƙasa da neman kawo ci gaba da tsaro idan aka ce za a yi ta siyasa za a yi ta soke-soke za a sa hasada ina ganin ba za mu iya samun ci gaban da muke nema ba
sauye shika siyasar Najeriya ba wani sabon abu bane don misalin shugaban majalisar dattawa na yanzu Godswill Akpabio wanda ya taba zama shugaban marasa rinjaye na majalisa a lokacin yana PDP ya shige APC a mulkin Buhari ba tare da yawa PDP wani karin haske ba Nasiru Adamili kai muryar Amurka daga Abuja Najeriya
A gaida Nasiru Adamili Kaya wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga Muhammad Hafiz Baballe da karshen labaran duniyar
Wani alƙali ya yanke hukuncin cewa Donald Trump ya yi zamba na tsawon shekara da shekaru a lokacin da yake gine-ginen gidaje da ta saye suna har ya zama shugaban ƙasa Amurka Mishra Arthur Engron Wanda ya yanke hukunci a wata ƙara da babbar lauyar gwamnatin New York ta shigar ya gano cewa tsohon shugaban ƙasar da kamfaninsa sun yaudari bankuna masu inshora da sauransu ta hanyar ƙarin gishiri a kimar kadarorinsa akan takardun da ake amfani da su wajen kulle yarjejeniya da samun kuɗaɗe. Hukuncin na Engron ya warware muhimman ikirarin da aka yi a ƙarar Attorney General Letitia James. Amma akwai sauran shida da suka rage. Letitia James na neman a ci Trump tare da dala miliyan 250 da kuma haramta masa yin kasuwanci a New York jiharsa. Daga ƙarshe, jiya Talata kakakin Majalisar Wakilan Amurka Kevin McCarthy ya yi kira ga shugaba Joe Biden da ya amince da ɗaukan tsauraran matakan kare kan iyakokin ƙasar. Dan a kauce ma cikas da fannoni da dama na gwamnatin Amurka za su fuskanta daga dukkan wani tsaye da harkokin gwamnati wanda hakan zai zama na hudu cikin shekaru goma. Shawarar makati na jam'iyyar Republican ba lallai ta iya warware rikicin kashe kudaden wanda zai dakatar da dubban ɗaruruwan ma'aikatan tarayya a ranar Lahadi mai zuwa ba. kamar yadda Biden da takwarorinsa na jam'iyyar Democrat waɗanda ke rike da majalisar dattawa suka yi watsi da shawarorin jam'iyyar Republican kan yadda za a kare kan iyakar yayin da ya rage kwanaki hudu kawai wa'adin ya cika majalisin biyu sun bi hanyoyin mababbanta shugaban masu rinjaye na majalisar dattawa Chuck Schumer dan jam'iyyar Democrat ya sanar a cikin wani jawabi da ya yi a majalisar dattawa cewa masu sassauci na bangarorin biyu na gab da bayyana wani kudurin doka da zai hana rufe gwamnati ranar Lahadi tare da kudurin kashe kudade.
A gaida Muhammad Hafiz Baballe ya karanto mana labaran duniya. To wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 19, 31, 49, 60 da kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. A jamhuriyar Najeriya kuma za a iya samun mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 101.5. Kazalika kodayaushe za a iya zuwa shafukanmu na intanet domin samun labarai da dumdumunsu wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Kafin mu ci gaba da shirin mu shakata da wannan waka.
Baku ishara ce ma wani yayi gida yayi moto ga wata tara sannan wani ba shi da ahu duka Allah na daunan ku wani yana da hula goma takalma sun kai goma yana da wando goma riguna sun kai goma sannan wani ba da silifa duka Allah na daunan ku wani yana da daki nasa in yayi gado ya kare yayi matarar ya sanya kuma yayi katifa nasa da rari uba canja da ku kafet fa a daki har da kujeri nasa sannan wani ba shi da ke so duka Allah na kauna ku
kuma da yanzu kuma ga shirin ciwon yamace tare da Aisha Ma'azu.
Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da hantsin wannan rana kuma barka da kasancewa da ni Aisha Ma'azu a cikin shirin ciwon yamace daga nan sashin Hausa na muryar Amurka. Rayuwa bata gudana kamar yadda ya kamata fashe sai mutum ya wadatu da bukatunsa na yau da kullun waɗanda suka hada da abinci, muhalli, lafiya, sutura da dai sauransu. Sai dai kuma a cikin bayan kullun corona ake fama da tabarbarewar tattalin arzikin duniya. A Najeriya kuwa inda aka yi nadin sabon gwamnati a watan Mayu na wannan shekara ta 2023 lokacin da sabon shugaban kasar ya ayyana janye tallafin man fetur da aka dade ana kokarin daukan wannan mataki ya dade ta'azzara matsin rayuwar da al'ummar kasar take fama da shi kuma kasancewar mata ne suka fi jin radadin duk wata matsala a rayuwa. Wannan ita ce akalar shirin ciwon yamace a yau domin tattauna wannan maudu'i kuwa mun karɓi bakoncin Aisha Dallani Ibrahim daliba kuma yar kasuwa sai kuma malama Fatima Muhammad Bature matashiyar yar siyasa kuma yar kasuwa ta sai a biyo mu domin sauraron yadda za ta kaya a cikin shirin ciwon yamace na wannan makon. Malama Fatima a Najeriya ma wahalar da ake ciki tun da aka janye tallafin man fetur ya ninka yadda ake ta kokawa da irin matsalar da ake ciki a kasar. Da farko zan so ki dan yi mana ƙarin haske irin halin da mutane suke fama da shi a inda kike.
A'udhu billahi min ash-shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Malama Aisha kamar yadda suka faɗa tunda daga lokacin da aka yi corona tattalin arzikin duniya ba wai na Afirka ba gaba ɗaya ya samu tangarɗa wanda har yanzu ba a dawo da shi kamar yadda yake da ba. Kuma aka dauko a duniya ma yankin Afirka mun fi shan wahala gaskiya wanda in kika duba ma ya kuri zan dan miki bayani ne kaɗan duka da su magana Nigeria. In muka dauka muka duba cewa ko a duniya gaba daya yankin Afirka musamman Afirka ta arewa sun fi kowane yankin shan wahala a Afirka ma saboda yanayin da muke to kuma ce wannan abin corona ya ƙara zuwa sun ido ya ƙara dagula komai aka ci gaba da shan wahala saboda in aka duba a duniya za a iya cewa Afirka ta arewa ita ce yanki na farko da suka fi shan wahala a duniya. An zo yanzu an cire tallafin man fetur abu kuma ya zo mutane suna ta shan wahala da gaskiya ne ana shan wahala. Ni shaida ce mun gani kuma muna kan gani saboda akwai mutanen da a yanzu za su iya sati ɗaya ba su ɗora tukunya a cikin gidansu in dafa abinci ba ce dai a sha gari ko kuma a ɗanyen ɗan dabaru wanda ba ke an kunna wuta ba. Amma ni ɓangare na ina ganin janye tallafin man fetur da aka yi abu ne mai kyau ke buga duba da ƙasashen da aka ci gaba ba su wani ba da wani subsidy wai na tallafin man fetur ko tallafin wani waye saboda idan mutum wannan kuɗaɗen da ake sawa a wannan subsidy ɗin zai da mana cewa za a ɗauko su kuma a yi wa talakawa aiki a sa shi ta ɓangaren lafiya ko ta ɓangaren ilimi ko kuma ta ɓangaren aiki wannan abu ne mai kyau saboda tallafin man fetur ɗin nan dama an ka tsaya ka duba wasu wuraren mutane su amfana da su suke da nasisi.
Malama Aisha me zaki dora?
Gaskiya dai kamar yadda kowa ya sani ana cikin ana fuskantar matsaloli daban-daban wasu matsalolin ma ko baka faɗe su ba don musamman yanzu matsalolin da ake ciki na abincin yadda kuma ya koma ya hau tsada matsalolin da ake ciki abincin ne matsala tun da wasu rashin abincin tun dai yana saiwa suna rasa rayuka so su kuma sukan yi abin da bai dace ba su kake da rashin abincin ne gaskiya.
Na dawo gare ki Malama Fatima.
Mace ce a koyaushe take cikin matsala, me yasa nace haka? Ita ce uwa, ita ce wacce take kula da abin da ke gudana a cikin gida, lafiyan cikin gida ya rataya a wuyanta dinta wanda sanin kowa ne cewa yanzu rayuwa ta soya ba yadda aka saba mace tana zaune ne kawai a gida ba, tana fita ta nema. Yaya wannan tsadar rayuwa ta shafi yadda ake gudanar da al'amura a cikin al'umma?
Hakika gaskiya an shiga cikin wani kalubale wanda kuma kamar yadda kika ce mata su ne gida. Idan misali yanzu a ce namiji ya fita ya je bai kamo ba, uwa a gida dole za ki nema ki ba wa yaran ki saboda babu wanda ba ta da tausayi ma kan ɗanta, har mijin ma za ta nema ta ba ma wayarki wanda shi ya fita bai samu ba amma abin ba zai dame shi ba kamar yadda zai dame ta. To a gaskiya mata suna cikin wani ƙalubale. Na farko mazajen mu musamman a arewacin Najeriya ba koyar da mu wata sana'a suke yi ba, karanta mun ka ce za ka iya yin sana'a saboda irin wannan situation ɗin. Wasu kuma sai su ga an zo a irin daidai wannan lokacin ba shi an shiga cikin matsala sai ba su iya neman kuɗi ba, shi ya shiga kasuwa ba ciniki kasuwanni za ki bi da kamar ya har da tun da kamar sai ma hanyar ƙasa suna kamfulanci wanda yake yin ba shi sati biyu zai yi yana zuwa kasuwa bai samu naira 1,000 ba, babban kuma ɗan kasuwa bai saboda babu ciniki a ƙarshe ma dole fita kasuwan yake. To kai kana babban ɗan kasuwa ba sai ka samu ba kafin ka ba yaran shago. To a irin wannan yanayin babu kasuwanci babu kuɗi, ke mutu da kike cikin gida idan Allah ya sa a ce mijinki ya tsira ki a kan hanyar da ake samu wani abu, shi ne za ku ƙoƙari ku tallafa wa kanku saboda Allah ba zai taɓa hana ku ba, sai kina nema a nan shi yana nema a nan gurin
in shi bai samu ba sai Allah zai saki samu to idan ya ga bana cewa mutum ɗaya ne yake nema dan da kuma aka samu sauyin rayuwa kamar irin wannan da muke ciki sai ku ga abin ya zo yayi ƙarfi an sha wahala wahalar da za a sha ta fita da yanzu da ku ga mata da yawa sun suke fita su fasuka su dai su nema abinci domin su zo su ciyar da ƴaƴansu wasu kuma dama already ma an mutu ma an bar su da ƴaƴan ma sai suke ɗaukar responsibility gwamnatin yaran amma kuma ga wannan yanayin ya zo yanzu matan da na sani da yawa wanke-wanke da shara suke zuwa su ba ma a ba su kuɗi ba don su samu ɗan abincin kawai da za a ba su su zo su ci su barwa su ba ma ƴaƴansu.
Malama Aisha
mace ita ce kamar ginshiki na gina al'umma, ita ke ba da tarbiyya a gida wanda a duk sa'irin da ita ta fita tarbiyyar ta tabarbare to yana goya a ce al'umma ta gyaru.
Gaskiya ai ayyuka duk abin nan da za ta aikata har ya kai ga mayakin da aikata haramci babu magwanda tsakanin mace da namiji duk babu baya amma in har zai kai ga mace ta aikata ni ba na ganin cewa har akwai abin da a gwamnati da tsumi za ta shigar har zai ba shi wannan daman da za ta aikata wannan abin sun cewa ita ce condition ita ce komai na gida idan ta biyan ta sai wani abu na sai samu matsala zai a gaba ɗaya ya samu matsala.
To duk ko da da yunwa ɗin kina gani akwai mafita ga yunwa da kuma
gaskiya ina zama a tayin nan da ita a ce ta kasance haka ba sani ba ne ko addinin na a musulunta ya faɗa mana ka ɗan mutum da ka yanga cin wani tabbatar kai halak in za ka fita ne za ka kawo mata halak ba haram ba to ballan zama har ita da kanta ya kai ga ta fita ta samu wani ɗan kuma ta dasa ta ba a ɗan sunci.
Kina gani kamar bai kamata ba kenan.
Sosai ina ganin bai kamata ba saboda a ɓangaren mace da namiji kowanne akwai hanyoyi da idan babu aiki za su iya ɓangarwa su fama wa kansu duk da cewa mun tsinci kuma a zamanin da babu yadda idan har mutum ce zama dole ce ta fita kayan ma za ta iya sallama ko a gida zuwa mutane su taimaka su ba ta wasu ta faɗa mu kayan da take ciki ba ke na ko ta ce nema na abinci ba amma kowanne su ba ta sayi musu ko wanke wanke za su iya biyan ta su abinci ne ko da ciyar da ƴaƴanta. Da rami ya kuma ina ganin cewa ba mafita ba ne a ce yau idan ka rasa aiki ka ko ba ka rasa aiki ko a ban hawa abubuwa sun yi wahala ba tsakin dare sai ra abu ka fito kwanta a gida in dai kana da zuciyar nema kuma ka san ka bar zuwa a gida kuma ya kamata ka ci da so da halaki.
Mai sauraro gashi mun koro bayani amma lokaci ya ci mana sai a kasance da shirin zuwa makon gobe idan mai kowa mai komai ya raya mu domin sauraron cigaban wannan tattaunawar. Yanzu a madadin ilahirin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da bakin namu Fatima Muhammad Bature da Aisha Dallani Ibrahim sai wanda ya daidaita mana sautin Solomon Abu ni Aisha Mu'azu nake cewa Muni lafiya.
To madallah yanzu kuma sai sharhin jaridin ƙasar Kamaru.
Zan fara shan jaridin namu na wannan makon ne da jaridar Afrika Media Allah a farkon shafin ta ta yaba wa ministan tsaron kasar jamhuriyar Kamaru Musa Joseph Beti Asomo wajen namijin kokarin da ya yi na yakar maharan Boko Haram a jihar Arewa mai nisa kuma ministan da kansa ya yaba wa zakarun tsaron kasar jamhuriyar Kamaru wajen da cewa da suka yi domin mulkushe halaharin yan ta'addan na Boko Haram wanda suka samo asali ne daga kasar tarayyar Najeriya. Jaridar Lumisaje kuma ta wallafa cewar asalin arewacin kasar jamhuriyar Kamaru matasa yanzu haka sun fitar da waɗansu bayanai wadda suke suna goyon bayan ɗan shugaban kasar jamhuriyar Kamaru wanda ake kira Frank Biya sun ce su kan a ta ɓangaren su shine kamata ya gaji kujeran mahaifin nasa a zaben da za a gudanar mai zuwa munan da shekaru biyu masu karatuwa sai kuma jaridar Le Jour an da ita kuma tace kotun TF ta gurfanar da tsohon kantoman bin cinikayyar kasar jamhuriyar kamar duwara Musta Chris Tonetone a yayin da ake binciken sa kan almundana da waɗansu makudan kuɗaɗe na gwamnatin kasar jamhuriyar Kamaru sai kuma jaridar Ekhosante an da ita kuma ta yi bayani cewar ministan lafiya na kasar jamhuriyar Kamaru Musta Malula Malashi ya ce yanzu dai hukumar kasa tana ci gaba da gudanar da aiki kain da na'in domin kauraluwar cutar nan ta kwalara a kasar jamhuriyar Kamaru ta ce kuma tana kokari matuƙa gaya za su yi kokari su da cewar sun cimma matsaya wajen yi wa duk al'umman kasar jamhuriyar Kamaru allurar rigakafi domin za a shiga lungu da sako birni da ƙauye an ga cewa an tabbatar da wannan allurar ga duk mazauna kasar ta jamhuriyar Kamaru jaridar Karara kuma cewa ta yi yan adawan kasar jamhuriyar Kamaru yanzu haka sun fara bayar da waɗansu shawarwari na game kansu waje ɗaya domin tinkarin zaɓe mai zuwa na shugaban kasar jamhuriyar Kamaru wanda suke nema su cimma burinsu wajen ganin cewar sun tabbatar ga shugaba kwaya ɗaya tilo wanda zai kara da shugaba biya sun ce muddin dai idan ba su yi haka ba ba za su iya kwace wannan kujerar daga hannun shugaban kasar ba wanda yanzu haka ya kwace shekaru 40 a kan karagan gidan mulkin kasar jamhuriyar Kamaru Le Guardian Post kuma ta kasar jamhuriyar Kamaru ta ce har yanzu dai kigune ba ta kare ba a bangaren yan awalan kasar jamhuriyar Kamaru an da yanzu haka masu dauke da makamai suke ci gaba da kai harharansu kan al'umman da basu ce basu gani ba a bangaren na yan awaran za mu kammala shan garin namu na wannan makon ne da jaridar The News an da ita kuma cewa ta yi yau shekaru hudu kenan da yan awari suke dauke ba dadi a bangaren masu amfani da harshen ingilishi sai dai har yanzu jami'an tsaron kasar jamhuriyar Kamaru suna ci gaba da nuna jidiya wajen ganin cewar an kakkaɓe masu ɗauke da bindigan amma hakan yana kawo tseko ga al'umman wannan bangaren wanda za ka ba sa gudanar da kasuwannin su waɗansu kuma ba sa kai 'ya'yansu makarantun zamani a bangaren na 'yan awali Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru.
Kafin mu karkare shirin ga labaran duniya a takaice.
Wata gobara da ta tashi a wani ɗakin taro da ake gudanar da bikin auren Kirista a arewacin Iraki ta yi sanadin mutuwar akalla mutane 100 sannan wasu 150 sun jikkata kamar yadda hukumomin kasar suka faɗa yau Laraba inda suka yi gargaɗin cewa adadin waɗanda suka mutu na iya ƙaruwa. Gobarar ta faru ne a lardin Ninibe na kasar Iraki a yankin Hamdaniya kamar yadda hukumomi suka bayyana. Wannan yanki ne da mabiya addinin Kirista suka fiya a wajen birnin Mosul mai tazarar kilomita 335 daga arewa maso yammacin Bagadaza babban birnin kasar. Manyan kungiyoyin ma'aikata biyu a Najeriya na shirin fara yajin aikin sai baba ta gani a mako mai zuwa domin nuna adawa da matsalar tsadar rayuwa bayan da gwamnati ta cire tallafin man fetur mai cin kuɗi kamar yadda shugabannin kungiyoyin kwadago suka faɗa jiya Talata. Kungiyoyin dai sun yi ta tursasawa shugaban kasa Bola Tinubu kan ya janye matakin da ya ɗauka a watan Mayu na soke tallafin man fetur da aka kwashe shekaru da dama ana yi wanda ya sa farashin man fetur yake da sauki amma na cinye kudaden gwamnati. Hukumomin yankin yan aware a Nagorno-Karabakh sun ce akalla mutane 68 sun mutu sakamakon wata fashewa da ta auku a wani depo na man fetur yayin da dubban mutane suka tsere daga yankin suka nufi Armenia.
Masu sauraro da kuma kamar kawo ƙarshen shirin namu na hantsi sai can da rana idan Allah ya kaimu za a ji wata tawagar abokan aikinmu da wani sabon shirin da misalin karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi 3 kenan agogon Ghana. Kada manta da lokacin da ake so za a yi zuwa shafukanmu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin samun labarai da dumudumin su. Kazalika za a iya lekawa shafukanmu na Facebook, X ko Twitter da Instagram da ma YouTube. yanzu kan a madadin Muhammad Habib Baballe da ya tani gabatarwa da kuma Solomon Abo da hada mana shirin sa injiniyan mu Jonah Cummings ni Mahmud Lalo nake cewa a wani lafiya.